Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi 23 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Hukumomin da Rasha ta kafa sun bada umarnin duk mazauna birnin Kherson na kudancin Ukraine da su fice nan take gabanin isar sojojin Ukraine da ake sa ran sun kusa shiga birnin. A wata sanarwa da aka kafe ta kafar sadarwa ta Telegram da yammacin jiya Asabar, gwamnatin yankin da ke goyon bayan Rasha ta yi kira ga fararen hula da su yi amfani da kwale-kwale don tsallaka kogin Dnipro don zurfafawa cikin yankin da ke hannun Rasha. Sun ba da misali da halin da ake ciki da barazanar lugudan wuta da kuma zargin hare-haren ta'addanci daga Ukraine. Birnin Kherson ya kasance a hannun Rasha tun farko-farkon mamayar a watan Fabrairu. Birnin dai shi ne babban birnin wani yanki mai suna ɗaya, kuma yana daga cikin yankuna huɗu da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya kwace ba bisa ka'ida ba a watan jiya. Dubban 'yan ƙasar Iran na daga cikin mutane kimanin 80,000 da suka shiga zanga-zangar jiya Asabar a birnin Berlin, wanda shi ne mafi girma a cikin zanga-zangar da aka yi a biranen duniya da ke nuna goyon baya ga zanga-zangar da mata suke yi a Iran. Hotuna sun nuna Iraniyawa sun yi tafiya zuwa Berlin don gudanar da zanga-zangar, kuma an gudanar da wasu zanga-zangar a ƙasashen Sweden da Italiya da Faransa da kuma Switzerland da dai sauran biranen Turai. An kuma bayar da rahoton zanga-zangar a London da Finland. Wani ɗan ƙasar Iran da ke zaune a Poland, wanda ya je birnin Berlin domin halartar gangamin, shi ne ya aikowa da muryar Amurka hotunan. An kunna waƙoƙi ciki har da waƙar dan ƴanci, wadda ta zama alama ce ta zanga-zangar 'yan Iran a duk faɗin ƙasar. Kuma ƙungiyoyi daban-daban sun yi tarayya da taken mutuwa ga Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Boris Johnson ya koma Birtaniya jiya Asabar yayin da yake la'akari da wani gagarumin yunkuri na yin nasara a wa'adi na biyu a matsayin firaminista makonni kaɗan bayan tilasta masa yin murabus, yayin da wasu abokan aikinsa suka yi gargaɗin komawarsa kan mukamin na iya haifar da ruɗani na siyasa. 'Yan takarar da za su maye gurbin firaminista Liz Truss, wadda ta yi murabus ranar Alhamis bayan makonni shida akan karagar mulki, sun fara gudanar da zanga-zanga a ƙarshen mako ta fafutukar tabbatar da isassun sunayen da za su shiga takarar shugabancin ƙasar kafin wa'adin ranar Litinin. Johnson, wanda ke hutu a yankin Caribbean lokacin da Truss ta yi murabus, bai yi tsokaci a bainar jama'a ba game da neman tsohon aikin nasa. Ya samu goyon bayan 'yan majalisar masu ra'ayin mazan jiya, amma yana buƙatar samar da sunayen mutane 100 da za su goya masa baya kafin a yi la'akari da shi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu ma'aurata 'yan ƙasar Afghanistan da suka isa Amurka a matsayin 'yan gudun hijira suna ƙarar wani sojan ruwa na Amurka da matarsa bisa zargin sace musu jaririyarsu. Jaririyar dai ta samu rauni ne a wani samame da sojojin Amurka suka kai, wanda ya kashe iyayenta da 'yan uwanta biyar, kuma ta kasance hannun ɗan uwanta da matarsa suke renanta a matsayin 'yarsu. Ba tare da sanin waɗannan iyayen jaririyar na Afghanistan ba, bayanan kotun soja sun nuna cewa ma'aikacin jirgin ruwa na Amurka Joshua Mas da matarsa sun karɓi yarinyar daga wata kotu a jihar Virginia. Max ya taimaka wa danginsu guduwa a lokacin da sojojin Amurka suka janye daga Afghanistan cikin ruɗani. Sannan suka ce da isar jaririyar ƙasar Amurka ya sace jaririyar, amma sai dai Max ya ce shi da matarsa iyayenta ne na shari'a, kuma sun yi abin da ya kamata don ceto jaririyar bisa imaninsu na addinin Kirista. Mambobi huɗu na rusassiyar ƙungiyar masu rajin kare demokuraɗiyya, ƙungiyar masu fafutuka ta ɗalibai, an yanke musu hukuncin ɗauri har zuwa shekaru 3 hukuma tsare su ƙarƙashin dokar tsaron ƙasa ta yankin Hong Kong. Masu fafutukar sun amsa laifinsu a gaban kotu a watan Yuli bisa laifin haɗin gwiwa da haɗa baki don tayar da rikici tsakanin watan Oktoba 2020 zuwa Yulin shekarar 2021. An daure wanda ya kafa kungiyar Wong Yat Chin na tsawon watanni 36. An kuma daure sakataren kungiyar Chen Chi Sum na tsawon watanni 34.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin mu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai mikilo ne.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau shirinmu na kasuwa a kai niki dole yayi tattaki har nan bakin tekun dake a nan cikin birnin Accra inda ake cewa Art Center. Wannan wuri ne da ake sayar da kayayyaki na gargajiya duk fadin Accra, ku kusan in ce baki ɗayan kasar Ghana babu kasuwar da ya kai wannan kasuwar girma. Wannan kuma kasuwa ce mai asali na wannan sana'a. Za mu shiga mu tattauna da waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki a cikin wannan kasuwar, waɗanda suka san asali na wannan kasuwan za su bayyana mana inda aka fito, inda ake, da inda za a tafi. Ba da ɓata lokaci ba, za mu nemi ɗayan shugabannin wannan kasuwa waɗanda su ne aka soma ya yi mana bayani dangane da yadda aka somo wannan kasuwan. Ɗan uwana, ina muku barka da zuwa dandalinmu na kasuwa a kai miki dole. Masha Allah. Zan je wurin shi uban namu, da farko zai kira sunan shi, sa'annan sai ya yi mana bayani daga ina ne aka soma wannan kasuwa da makamantansu. Bismillah, sunanka da farko?
Auri Isaka.
Na'am, Auri Isaka, daga dai labarin da muke da shi kana daga cikin waɗanda su ne asali aka soma wannan kasuwa da su. Za ka bayyana mana tarihi kaɗan na inda aka soma.
To, da ne muna kuma sha bangume haisiri daga sau muka taso lokacin mulki Iwalis, muka taso ya kuma da muna ga asanta.
Na'am, masha Allah. A lokacin ka iya kwatanta girman kasuwan inda kasuwan girman sai ya kai, domin yanzu naga kaman babban wuri ne kasuwan ya haɗe.
Muka taso ne shagon duka bai wuce ashirin ba.
Na'am.
Ha, muka kai da muka kai ga su muna fi da 100 da wani abu.
Na'am.
Muka taso mu je zuwa nan ba muka kai ashirin ba da muka zo nan.
Za ka kwatanta kasuwan na yanzu yanda kasuwar ke tafiya a yanzu da yanda yake tafiya a da?
To, yanzu dai mun ci gaba ya fita, duk saboda yanzu muna da yawa. A can da kuwa mu kalilan ne ba mu da yawa. Amma yanzu dai kasuwar ya girma, ya fara da ya fi farko. Yanzu dai akwai ci gaba ya fi farko.
Alhamdulillah. Ɗayan shugabanni na wannan kasuwa kenan. Ba da ɓata lokaci ba, za mu je wurin chairman ɗin domin suna da ƙungiya na masu aikin jamfar. Ko ya gaya mana sunan shi?
My name is Fred Gafum. That's the name of association is Greater Accra Art and Craft Dealers Association.
Masha Allah.
Meba Art Center 1985. Meba ye no meba to mpain fo bebre ewa ha. Na meba ye ni a oye ye pain eye chief. Ye friend na ye friend chief.
Na shigo wannan kasuwan a 1995 lokacin da na shigo kuma na tadda wasu manya waɗanda ke shugabantar wannan kasuwa.
Da me ba hana normal fi High Street aba a center. A hala me beto omu.
A lokacin da na zo sun fito ainihin High Street daga inda babban bankin ƙasar nan yake suka zo nan.
Na yawo enim ho ewo bebi asisi aya lor kwan no. Ena AMF waka kire sɛ ɔmbɛ lɔrɔ kwanti ɔmuyi yɛ ba ase ha.
Na'am, hukumar da ke kula da birnin Accra ta buƙaci mu bar wannan wurin, yayi tsakiyar gari kwarai, mu komo nan a lokacin ne ni kuma na shigo cikin wannan kungiya.
ko market ne da koyi adimaye
na yi masa tambaya yaya yake ganin kasuwan yanda yake tafiya ya nuna cewa alhamdulillah sun gode ma Allah sai dai sukan samu ɗan ƙananan mishkiloli musamman abin da ke damun su yanzu ana kokarin a canza musu guri kuma daga nan
anti no mo so mo my baby na ya ko anti sia ya sha ban no ma o mo si dan bia my baby ama ya ko ha ko tana ho
inda suka ce za su kai mu a za an nuna cewa za a gyara mana wurin sa'annan a fidda mu daga nan a koma sai sa zo ba a ja da hukuma muna sauraron hukuma abinda za ta yi kai ne mataimakin shugaba na wannan kungiya kai ko zaka kira mai sunanka
sunana Garba Alkasim ni ne mataimakin shugaban wannan kasuwa
na'am in muka dubi irin kayayyaki da kuke sayarwa kayayyaki ne kusan mu ce na al'adu waɗansu abubuwan zaka gansu sai kaga kaman waɗannan tsofaffin kaya ne na shekaru aru-aru za ka bayyana mini yadda kuke samun irin waɗannan kayayyaki da kuke sayarwa
kayan gargajiyan da muke sayarwa a kasuwanmu yawanci tsofaffin kaya da aka daina amfani da su wani abu kaman tasa tasan da ake hadawa a kayan gara da kakanninmu yanzu ba amfani da waɗannan shi yasa yanzu muna zuwa ana sayar muna baje koli anan da kuma tsofaffin tufafi da kwanduna da ake tsaka da riguna na kalko da ake saka da kuma abin ya da akwai wani zare daga arewa da ake kiran lulin zare ne shi kuma ana tsaka da shi kaman kan da kowa sani kasan Hausa zanin da ake tsaka wa'annan duk muna sayar da takalma na da da tufafai na sarakai da na gargajiya da sauransu dukkan da muke yi mu samu saboda waɗanda aka daina amfani da su sai mu ma mu je mu nemo mu zo mu baje koli na saru kuma akwai waɗanda ke da sha'awan tsofaffin kaya na gargajiya yawa na kayan da ba a amfani da su su ma sai su je su ma suna kawata wajajensu da waɗannan tsofaffin kaya
bari koma wurin masu kula da sha'anin da'a kenan da biwa ka'ida shin zaka bayyana mana ko akwai ka'idodi da sharruɗa ne da ake tafiyar da wannan aiki da shi ko kuma dai kurun na taso kamar yanda na zan nan kurun sai in zo in kafa kasuwa
Usman Ahmadu Bala
na
ni ne discipline chairman Art and Craft Dealers Association Accra Ghana
na
to shi ne ce dai nan cikin kasuwan ga mu zo mun tarkin babanninmu yayanninmu har ya kai kanmu abinda ya zama na discipline dai ina nan hagobe hagobe akwai discipline cikin kasuwan ga saboda akwai abubuwa da yawa da muka aje kan hanya da muka zo muka iske ko muka ƙara ajewa shi da kyau shi ne na farko kai ɗan kasuwa bai kamata ka cire riganka ba kana yawo cikin kasuwa na biyu shi ne ba ka iya kaji ka kawo yaro ya fito waje ya shigo mana cikin kasuwa ba ka sanar da manyan kasuwa ba ko kai wannan ba mu yarda da shi sannan kuma wanda zai sai kaya ya shigo cikin kasuwan ga ba ka da hanya ka zo ka kira shi ina shagon wani ka je da shi shagonka ba harass customer ya kamata ya tafiya free in ga aka kama ka an kawo ka office a baka charge a punishing ka kan abin da kai da bai kamata ba
na'am madalla yanzu gashi kamar yadda nace muna a kasuwan Jamhal inda ake sayar da kayan gargajiya yanzu mun shigo wani shago inda muka isi kayayyaki masu sha'awa yanzu haka kamar inda nake saye nan ga raƙumin daji ko wannan me ainihin abin da ake da wannan
a wannan ne misali dai kamar da abin dai kamar
kawata daki ko eh to kamar wannan yayi kamar nawa
wannan haka muna sai da shi 60 Ghana cedis
eh 60 cedis masha Allah mun koma shi kuma wannan menene wannan
wannan suna nan ne kaman dai akushi dai su
na'am
kaman akushi ne amma na gana
na'am
ban cika amfani da sunan ba amma da yake ana yawan saida ana yawan saida kayan gargajiya ne sai ka zo zaka samu abin da kake so
na'am
zai iya match da inda kake son ka aje
sai
muna kawo varieties
na'am
daban ka gane ai
shi kuma wannan yayi kaman nawa
wannan haka muna saida shi 120
gashi nan mun zo wani shagon kuma ina ganin waɗansu kayayyaki waɗannan jigida ne ko dai me ake kiran su waɗannan
okay to waɗannan duwatsu ne da ake shiryawa na adon mata
na'am
akwai kamar yanda na gabatar cewa kaman akwai ana saida kayan gargajiya kaman waɗannan akwai wanda su dama tsofaffin kaya ne da aka daina amfani da su muka nemo a ƙauyuka
muka nema a ƙauyuka wurin waɗanda suka yi amfani
da su wanda kakanninsu suka yi amfani da su to shi kuma na saro kuma su kuma abinda suke bukata kenan tsofaffin kaya isa a asali na saro su suka zo muna da waɗannan suka sayar muna to yanzu shekaru aro wancan ƙarni na kaman na uku aka kawo waɗannan aka sayar to yanzu an daina amfani da irin wannan shi wannan su na sarun kuma na zuwa
suna komowa kuma su saya
suna dawowa su saya kuma suka
shi kaman wannan dake a hannuna yayi kaman nawa kudin gano
wannan yayi kaman CD 400 kenan
400 masha Allah to su kuma waɗannan waɗannan ba su kama da ainihin waɗancan da ka nuna min ba su kuma yayi waɗannan ya labarin waɗannan
to waɗannan kuma sababbi ne da aka sarrafa a maimakon waɗancan domin akwai waɗanda suke zuwa na sarun suna bukata aman sababbi
na'am
shi waɗannan da yake suna da saukin ciki kan tsofaffin
yasa
su kuma shi su sai wannan domin na sarun dake zuwa kasan Ghana kashi biyu ne akwai masu zuwa na bude ido
yawon bude ido
su
ga mai duniya ke
yawa suke san sababbi haka saboda ado amma akwai na saru kuma waɗanda ke zuwa suna san tsofaffin kaya saboda tarihi abinda suka zo mana da shi kuma su dawo kuma suna siya
arla inda muka kai da wannan shirin a halin yanzu zan so mataimakin shugaban kungiyar wannan kasuwa ya bayyana mana menene burinsa me yake fatan ya ga wannan kasuwar ta zama
to alhamdulillah kasuwan nan dai kaman kanda muka gabata cewa kaman iyayenmu da kakanninmu suka fara wannan kasuwan har kasuwan ta zo ta kai kanmu mu ma burinmu so muke kasuwan nan ta bunƙasa a santa fiye da yanda muke tsammani ya so waɗanda ke zuwa daga baya su ma su ci amfani fiye kanda mu da mu muka ci amfani
masha Allah to jama'a masu sauraro iyakan daɗi dai an ce ƙarewa komai yayi farko yana da ƙarshe banda sarautan Allah a nan muka iso ƙarshen wannan shiri na wannan makon daga nan birnin Accra inda muka shiga kasuwar sai da kayan gargajiya ni naku Ridwanullah Mukhtar Abbas ke cewa a huta lafiya
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Sunana Pastor Abubakar Musa Iglesia Assembly of God a birnin Kwane ina kira ga dukkan mu ƴan uwa na wannan ƙasa ta Niger a matsayin mu na Kirista ina kiran ga uwayen mu musulmi kannan mu yannan mu muna buƙatar zaman lafiya a cikin wannan ƙasa muna kuma farin ciki ko muna godiya ga Allah domin mun tabbatar da wannan ƙasa ta mu akwai zaman lafiya tsakanin mu da ƴan uwan mu uwayen mu musulmi da yannan mu da kannan mu muna da wannan zaman lafiya muna kuma cuɗanya da juna kamar mun zama dai gida ne dukan dai fami guda ne muna da kwanciyar hankali muke kai ziyara ga juna a lokacin da muke sallah mu kirista suka kai mana ziyara ɗan uwan mu uwa musulmi a lokacin da kuma musulmi suke sallah mu muke musu zuwa mu musu barka a lokacin azumi ma muna musu barka da azumi kuma muna gargadi ga dukkan ƴan uwa musulmi kristan mu tashi mu yi addu'a domin ubangiji ya tabbatar mana da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu ta Niger mun sani akwai kwanciyar hankali amma muna buƙatar addu'a domin tsaro a cikin wannan ƙasa ubangiji ya tsare mana wannan ƙasa kuma ya kula da wannan ƙasa cikin alherinsa muna roƙo ga dukkan ƴan uwa su yi addu'a ka bar wannan zaman lafiya da muke da shi kuma bar wannan zaman lafiya ya dore har abadin abadin tsaro ya tabbata a cikin wannan ƙasa cikin alherin Allah
Madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leka jamhuriyar Niger dan tattaunawa kan tu'ammuli da miyagun kwayoyi Kasashe a fadin duniya na ta kokarin yaki da tu'ammuli da miyagun kwayoyi duba da irin matsalolin da ke tattare da hakan musamman ga lafiyar al'umma amma kafin mu tsunduma cikin shirin bari mu ji ra'ayoyin wasu daga cikin al'ummar jihar Maradi
sunana Salis Sabon Zuwa lalle da zaran an ce yaro yana shaye-shaye to tarbiyar shi fa ta samu matsala tunda shi wanda ke shaye-shaye babu abubuwan da bai aikata duk wata matsala da ka sani wanda za ta tasowa ga yaro to yake yayi shaye-shaye ta ce uwa shaye-shaye babu abubuwan da ba ta sawa tana sa yaro ya rena iyayen shi ya rena abokan shi ya rena mayan unguwa ya rena shugabanni shi yazan shi ba wanda ma yake tsoro musamman ma in kai shaye-shaye ai ba ka gani Allah ma baka sani ba wanda bai san Allah ba ko ka gani babu abubuwan da za a gwada mishi to don haka wannan abu mu muna bakin cikin aikata shi ga yaran matasa shi dai yanda za a yi kasancewa ka san yaronka cikin halin da yake ka san kana bi sau da kafa dangance da abubuwan da yake aikata a cikin gida ko a waje in ma makaranta Muhammadiya yake in ta boko in ba ma ba shi aikin komai yawo yake yi cikin gari musamman mu dai nan ba musu mu ga yaron mu yana yawon banza mu sun ko lokaci mu ga yaron yana makaranta to da zaran ka ka ga yaronka yana da haya ma makaranta da yake ta ya kamata ko da abokan shi wanda yake tare da su kana gani kana dan tuntu da shan waya ya kuka ganin karatun nan wani yana zuwa karatun nan ko ba shi zuwa su ma musawan ya kasance kana zuwa da kankanka kuna gaisawa da su kana sanin shin wani dake lakwai wurin ka ya kake ganin shi a tarbiyar shi ke ta karatun shi yana ci gaba ko ko waki ba yana wasa da karatun nan ko ko yana ba da kokari karatun nan yana ba da kokari ka kara bashi karhi ya kara badawa in ba ga bai ba da kokari kaga ka mashi hwada dan ya san ciwon kan shi ya dora ba da karfi gare shi kenan a san wani abu yake sha ko bai shan komi yana da kyau a dore kiyayewa da shi ana karatu ba a hada duk abubuwan da aka yi kana tambasu ba wani shaye-shaye ba wani zakarci wanda bai kamata ba ana bincika ana ji yanda yaranka ke tahiya sannan kana diban alamun idanunsu da huskar su yaya take tahiya tana canza ko ba ta canza yan zara in dai kai kana jan kalanka duba wanda ke shaye-shaye in dai kana lura shi kana duba shi yau in ba gane da wata kama ba gobe ka ganshi da wata kama
sunana Shafi'u Mamma gaskiya matasa sun hau wata hanya wadda ba za su cin unwanin gobansu ba in kai lura kamar su ne ake gani za su maye gurbin latijawa na yanzu to sai gashi yanzu sai ka ga yaro dan shekara 20-25 kai kana da shekara 40 in ka ce ya kama mawan ga abin sai ka ga ba ya iya shaye-shaye ya riga ya canyi shi to ina magana ci gaba kaga baya da za a iya ci unhanin kurce shi kuma abin kuma kana gaba ragewa yake ba sun tsunduma cikin abin runguma shaye-shaye su ne wannan kaga suna shan wata fisha wata wiwi wasu kwayoyi hatta tuki irin wannan na takasi moto in ba sun sha wannan abin ba sai kaga ba su yin aiki sai kaga kawun mutun latija yana rena kai sai kun fara aiki da yaro aikin karfi kai kana ganin yaron ga hukurce ga kurce kana gani amma kai da ka kwana bi sai ga kashi juma baskan aiki
ana ka tunani mai jaka
abubuwan da suke sha ne uwaye su dinga kallon yayane tarbiyyar ɗiyansu suke su bar cewa sun sakan ma zamani yanzu zamani ne danka in yana tare da in yana zama ka dinga bincika shi menene yake bayan taba wanda suke sha taba ma hatta taba ma gobi wani bi akwai abubuwan dan sinadarin da suke sa mata sai su gama sai su kunna eh sigari akwai abin da suke mailan zawa ciki sai su kunna kai sai kai tsammanin sigari ci uwaye ya kamata su halka da ɗiyansu menene ɗiyansu ki yanzu ka diba ka kola kol yaro A level za ka gane A level aka kai to yele ba za ka ga yana shan wiwi kuma za ka ga yaron shekarun da ma ya kamata yayi wannan shashan bai ma kai wannan sai ga wani yaron bai ma shekara 18 ba to wanda bai shekara 18 ba 16 17 bai san abinda za a haihu mai zuwa gaba ba
sunana Isufu Abdulrashid mai danda wanda aka yi sani da dan Dubai ina kira ga gwamnatin jaha da gwamnatin kasa ma baki daya da su kama mu matasa su sama musu ayyukan yi in waɗanda suke sana'o'i ne a samu hanyoyi dai gwamnati ba abin da ya gagare ta
kana so ka ce yawan shaye-shaye da matasa suke yana da alaka da rashin ayyukan yi
kwarai da gaske yana da alaka da rashin ayyukan yi saboda duk wanda baya da aiki abokin shedan ne shi kuma shedan bai taba umarni da ayi abun kwarai ba kenan wannan rashin ayyukan ya bada gudunmuwa sosai wajen takwarkwarewa tarbiyya ya da shaye-shaye da matasa suka tsaccakan su ciki
kana da wani sako da zaka ba matasa irin yanda ya kamata su inganta rayuwarsu su yi amfani da kurce su
a matsayina na shugaban matasa ina kiran matasa ba sai na iya maradu ba na Niger baki daya da na Afirka ma tunda duka al'umma mu ci ya kamata matashi duk inda yake ya san ina ke mishi ciwo tun daga shekara 15 kai 12 ma nan maradi muna da sana'o'in da wanda suke za wannan shekara 15 ko suna ekol suna yin su
wanda yana hana su shaye-shaye
kwarai da gaske su kama sana'a da kyau in dinki kake yi in minizeri kake yi harka kafinta kake in harka sudir kake in harka garaji kake in harka gini kake ya kamata ka ba wannan abun aikin naka muhimmanci sosai ni sakon da ke gare ni ga matasa kenan iyaye matashin da ke da sana'a yana haduka tashin ya ga ya jarin shi yake ya abun gadin shi yake ba zai shiga harka shaye-shaye ba saboda harka ma tana da cin kudi in babu kudi bai yiwa
To madalla kwararren likita bangaren kwakwalwa Dr. Sa'ada Habu dake babban asibitin Maradi a Jamhuriyar Niger yayi karin bayani game da illolin shaye-shaye a hirar su da abokin aiki na Mansur Sani ga kuma abin da yake cewa
kowace shekara ana samu magabata suna tattauna ana jawo hankalin mutane su bar shaye-shaye ba su da umhani kaga dai abu ne wanda Allah bai ya so an diba na likitoci sun san shaye-shaye suna kawo bala'o'i sosai cikin karkara cikin jama'a kuma shaye-shaye kaga bala'o'i ne yanzu can da wuri maza ne ma ka sha yanzu in an diba har mata nan ne yan kadiba kasashen mu an ga masu tasowa mayagun shaye-shaye su ne sun kaka mana koma baya
za a iya cewa lamarin shaye-shaye yana ta kokarin ya zama ruwan dare yana ci gaba ne ko kuma yana komawa baya in aka duba a shekarun baya zuwa yanzu
lalle shekarun baya giya ne an kasani mutane suna sha amma yanzu shaye-shaye sai a ce suna neman su zan ruwan dare karamin duniya
abubuwa da midemide ne nau'in kayan shaye-shaye
shaye-shaye ka gani suna shan shisha suna shan tramal wani madara su gudaye wani wiwi ga sunan abubuwa da ruwan zumunta duk ga sunan mutane wani disolution yara ga sunan suna tasha in ka diba wanga kwawi ba magana ake yi ba don ka shaye-shaye sun yi yawa banda giyawa ga wanda ake giwi iya iri-iri wanda yara ga sunan suna sha sai su sha su bada hankali sun sha wiwi sun sha giya sun sha tramal sun sha su gudaye don dai su bada hankali su ta yi su wani ta'adi ko kuma su yi hashin kai ko kishin kai ko kuma su yi rashin kumya ko kuma su yi zagi-zagi duk abubuwa ne wanda shaye-shaye suna iya su kawo mudan adam
ni ke sa shaye-shaye
to wasu suna sha don su ji dadi kamar su samu ya aljannar duniya wasu kuma suna sha don su yi rashin kumya wasu suna sha don su yi tsare aikin su kamar yanzu yan ka dauka masu aikin karfi wanga yan laborori ko kuma masu kwana dare suna aiki ko kuma wanga yan wasa yan muzika kanga ko kuma wanga yan kawo ko yan taksi moto wanga da kake gani yan a daidaita suna sha duk dai su kare kuzari bisa aikin su ko kuma wanga yan makaranta na mu etudiant ko wani elef su yace ana yana kare ilimi ko shina kare karatu duk dai irin su ne ka sa samari ko kuma abinda ba su iya fadi wajen tsohi ko kuma rashin kuma da ba su iya shi wajen wani wuri sai su sha
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka anan zamu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta shirin mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin Hausa @boenews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.